To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barin fara da baku hakuri ba ku ji gangunan mu da muka saba bude tashin nan tamu da shi ba kun san harkan karfi yau mun fara da matsaloli amma dai kafin su injiniyoyi su samu shaka wannan matsalar ina tarbin ku ga shirye-shiryen sashen wasu namura Amurka a kan mita 25 da 31 da 41 da kuma 60 a can jihohin Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Vio Africa dake can Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio nan masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a duniyar gizo kuma a viewers.com ko kuma sashen Hausa.com. To har yanzu a matsalolin ga alamu ba a shawo kansu ba. Ni ne Ali Mustafa Sakoto kuma ina tare da Baba Yakub Mukeri da zai kawo mana labaran duniya kuma bayan ya gama ba ku labaran duniya ne zamu yi kokari mu kai ku Mina ta jihar Niger ku ji abin da kungiyoyin Tijaniya suke taro a can akan sa. Sannan bayan wannan mu kawo muku rahoto wanda akan sa ne ma ku masu aure muke so mu nemi ra'ayinku akai wato ana magana ne game da hayaniya da kiraye-kiraye da wasu a Najeriya suke tayi na cewa sai a sake fasalta tsari na Najeriya. To tambayar shine in ma fasalta za a yi ya ake so ta kasance ne Najeriya da abin da muke so ku kira mu can ne an jima kadan ku bayyana mana rayuwar ku akan sa wayar mu dai ga wanda ba su santa ba ita ce alamar tarawa sannan daya sai 202 205 5655 kuma kada a manta cewa ba mun gaba ba ku labaran duniya din. Sannan ba mun gama daukar rayuwanku can daga baya za mu kawo muku shirin mu na labaran wasanni da yake walamus ce labaran wasanni za su zo muku ta hannun Murtala Faruk Sani ne a can Sokoto ta Najeriya amma yanzu bari baba ya ba ku labaran duniya ku fara da su.
To jama'a ga cikakkun labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau Alhamis yayin da yake ziyara a ƙasar Ukraine cewa Russia tana kokarin sake zayyana iyakar ƙasashen duniya a Latilas. Hakan ne kuma yasa takunkumi da Amurka ta dora mata zai ci gaba da zama har sai Russia ta canja halolinta. Mattis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban Ukraine Petro Poroshenko a wata ganawa da suka yi a Kyiv. Shugaban na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya jaddada gudunmuwar Amurka ga Ukraine kuma ya ce Washington ba za ta lamunta da mamaya da Russia ta yi a yankin Crimea ba a shekarar 2014. Ya kuma ƙara da cewar gwamnatin Trump tana duban yuwuwar jibge manyan makamai a Ukraine. Da aka masa tambaya cewar baya ganin wannan Russia za ta ɗauki wannan mataki a matsayin barazana, sai ya ce girke makamai na tsare kai ba takala ba ne sai dai in mutum ya zama mai son rikici. Pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban Amurka Donald Trump a kan yankin Asiya ta Kudu. Inda ta musanta zargi da yake mata cewar tana taimakawa ‘yan kungiyar Taliban suna kai mummunan hare-hare a kan sojojin Amurka da ke Afghanistan. Wannan martanin na yau Alhamis ya biyo bayan wata ganawa ce tsakanin kwamitin tsaron ƙasar ta Pakistan da suka hada da manyan sojoji da fararen hula ƙarƙashin jagorancin Prime Minister ƙasar Shahid Khagan Abbas da suka yi a birnin Islamabad. Bayyuwa a yakin Afghanistan a nan Pakistan, a don haka yunkuri da ake na maida Pakistan saniyar ware ba zai taimakawa wurin kawo zaman lafiya a Afghanistan, in ji ministan harkokin wajen Pakistan da ake kira Khawaja Asif yayin da yake karanta jawabin majalisar dattawan ƙasar. A cikin jawabinsa na sabuwar dabara a kan Asiya ta Kudu a ranar Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Pakistan tana karɓan biliyoyin dala daga Amurka, amma kuma tana ba da mafaka ga ‘yan ta’adda da suke da dakarun Amurka suke fafatawa da su a Afghanistan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyya mai mulki a Angola ta faɗa a yau cewa ita ce ta lashe zaɓen ƙasar yayin da aka ƙirga ƙuri'u miliyan 5, wadda hakan dai zai ba wa ministan tsaro damar jagorantar ƙasar da ta kwashe lokaci mai tsawo ƙarƙashin jagorancin shugaba Jose Eduardo dos Santos wadda ya yi murabus. Jami'an hukumar zaɓen sun faɗa cewa jam'iyyar MPLA mai mulki ta lashe kashi 64 cikin 100 na sakamakon za ƙuri'u wadda aka riga aka kirga su. idan aka ayyana jam'iyya MPLA mai mulki wacce ta yi nasara, ministan tsaron ƙasar da ake kira Joao Lourenço shine zai mai madadin Santos wanda ya ja rigaman ƙasar ta sakir Afirka shekaru 38 da suka wuce. Masu sa ido akan zaben da hukumar zaben sun fada a yau a Laraba cewar an gudanar da zaben cikin lumana da tsari. Ana sa ran nan ba dadewa ba fadar White House zata baiwa ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon shawaran aiwatar da umarnin shugaba Donald Trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsin su aikin soji. A cewar wani sako da mujallar Wall Street Journal ta buga akan ko kuma daga bisani, jama'ai suka tabbatarwa jaridar New York Times da kuma kamfanin dallancin labarai na Reuters za a baiwa sakataren tsaro Jim Mattis watanni 6 ya aiwatar da wannan shiri da shugaba Trump ya tafadi a cikin jerin sakonnin Twitter a ƙarshen watan Yuli. Wannan shirin zai baiwa ma'aikatan tsaron Pentagon daman ta sakiyar sojoji da suka tsauya jinsin su.
Kungiyar ta tijariyar da
to baba ya ku makiri ne ya ka mana labaran duniya yau dai muna ta ba ku hakuri saboda wannan tangardodi da muke ta samu da injinan mu yayin da muke ba ku wannan bayanai wanda abun ya shafa injinoyin mu sannan suna kokari su shawo kansu bari mu gani ko za mu yi kokari mu ka muku wasu daga cikin rahotannin da muka tsara ta da fata cewa Allah ya sa abun yayi. Muna so mu fara ne daga jihar Mina a fadar Niger inda wakilin Mustafa Nasiru Batsari yake ga mana rahoton taron da shugabannin kungiyar Tijjaniya suka tare can suna yi kuma zai mana magana akan komai suke magana akai ne.
Da ake matukar bukatar haɗin kan al'umma a matakai daban-daban na Najeriya. Sheikh Sayyadi Kasimu shine babban sakataren kungiyar ta Tijjaniya a Najeriya. Yayi karin haski akan dalilin su na wannan ziyara da suka kawo a nan jihar Niger.
Mu mun zo ne karkashin jagorancin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kuma da shugaban dariƙar Tijjaniya Ibrahimiya na duniya Sheikh Tijjani Ibrahim Yes. Mun zo mu kawo wannan ziyara ne don mu ƙara danƙon zumunci tsakaninmu da ƴan uwanmu na Niger wayanda suke musamman ƴan dariƙar Tijjaniya da kuma sauran musulmai da wayanda ba musulmai ba.
To me kuke gaya musu su magoya bayan naku?
Abinda muke gaya musu shine musamman nan da muka kawo ziyara muna gaya mu dukkan ƴan uwa su ƙara haɗa kai.
Ina ji. Gwamnatin nan ta Najeriya tana buƙatar haɗin kai na ƙungiyoyi wajen yaki da kungiyoyi wanda suke tada hankalin kasa. Ba mu sani ba kungiyar ku wani irin gudunmawa kuke bayarwa?
Lallai ko kwanaki an kira mu mun gabatar da lecture a fadar shugaban kasa mun tattauna sosai kuma mun ba da shawarwari sosai musamman na haɗin kai da kuma kin ta'addanci ba addini bane ba musulmi ba kirist wannan wani abu ne sabo ba addini bane.
Shugabannin Tijjaniyar dai sun ziyarci babban ofishin kula da harkokin addinai na jihar Niger. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan wannan ma'aikata ya ce babu shakka wannan ziyara tana da matukar amfani a daidai wannan lokaci da ake buƙatar ci gaban zaman lafiya a Najeriya.
Kungiyoyin nan duka su haɗa kai a lokacin za su ci nasara. Za su ci nasara saboda da'awan da suke da'awan iri ɗaya ne musamman wajen cikin abin da suke bayani akan suke tallatawa akwai capacity building ciki zaman banza a rage shi shan kwayoyi da makamantansu sannan kuma daga ciki uwa uba magana da ya shafi ta'addanci wajen rarrabuwa musulmi gaba ɗaya a wargajen nan ana ta jifa mu da kalmomin ta'addanci alhali addinin musulunci shi ya karantar da zama lafiya.
Dr. Umar Faruk Abdullahi babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Niger. Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaishe ka Mustafa to sai rahoton mu na biyu wanda daman shine akan sa muke so mun gama ka muku rahoton mu samu ra'ayin ku akan sa wato game da yawan kiran da ake na cewa sai a fasalta Najeriya wanda yake ta ƙara amu a can ƙasa din kamar abinda aka jiyo a wajen taro wato wakili muke na Lagos Babangida Jibrin ya jiyo a wajen taron shugabannin kungiyoyin matasa da kudancin Najeriya.
The National Council of States are the legitimate and appropriate bodies for national discourse.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke jawabi na ƙasa ga 'yan Najeriya ranar 21 ga watan nan da muke ciki, inda kuma a jawabin yake bayyana cewa majalisar ƙasa da kuma majalisar zartarwa ta tarayya su ne yake da alhakin tattaunawa game da makomar Najeriya kamar yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa. To sai dai kuma kalaman na shugaban ƙasa bisa ga dukkan alamu bai yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, musamman ma dai ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da kuma fafutuka da suka fito daga yankin kudancin Najeriya. A wani taron manema labarai da suka kira a nan Lagos, ƙungiyoyi daban-daban da suka haɗa da Nadeko da Fenifere ta Yarbawa Zalla sun bayyana rashin amincewarsu da kalaman shugaban ƙasar na cewa batun tattaunawa ko makomar ƙasar nan ba abu ne da za a tsaya ana cece kuce a kai ba. A cewar kakakin kungiyar Afenefere Mr. Yanka Odumakin, ko kadan matsayin kungiyoyin shine na ganin cewa an fara tattaunawa game da makomar Najeriya. To ko wani shawara ɗan kungiyar suka baiwa shugaban ƙasa?
We call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment and requires statesmanship.
Yace muna kira ga shugaban ƙasa da ya sani cewa Najeriya tana cikin wani hali na kakanikai a halin yanzu, wanda kuma take neman shugaba jarumi da zai tsaya ya ga cewa an fitar da ƙasar daga halin da take ciki. Lokaci yayi da za a sake fasalta Najeriya, domin kuwa hakan ne zai warware matsalolin da wasu ke ganin ya hana ƙasar ci gaba. Yanzu haka dai a tafiyar da ake yi akasarin 'yan kudancin Najeriya da ke goyon bayan ganin an sakewa Najeriya fasali ko ma raba ƙasar, na ganin tamkar 'yan arewacin Najeriya ba sa goyon bayan raba ƙasar ne ko kuma sake fasalinta, domin kuwa kamar da suke zargi 'yan arewacin Najeriya suke cin moriyar tafiyar da ake yi a yanzu. To ko menene ra'ayin 'yan arewacin Najeriya game da wannan kira da 'yan kudancin ƙasar suka yi? Tambaya kenan da naiwa Alhaji Ado Dan Sudu, wani shugaban kungiyar arewacin Najeriya da ke nan Lagos.
Wata dabara ce ta neman yanda za a raba ƙasa, domin ƙasar nan bata kai lokacin da za a magana sake fasalinta ba. Dalili na saboda ƙasa ce farin take cike da kabilanci, take cike da bambance-bambance na addini. To in an ce an sake fasalin ƙasar nan kamar an raba ƙasar ne, amma da irin ƙasashen Turai ne ko kuma irin su Amerika, waɗanda waɗannan ƙasashe sun ci gaba, ɗan Amerika da shi ɗan Amerika ne, ba bambancin kabila ko addini, kuma da ta Amerika ne ci gabansu. Wannan shi ne za a yi magana fasalin ƙasa.
Yanzu dai a yayin da gwamnatin tarayya ta dage a waje ɗaya na cewa batun raba ƙasar ba shi ne a gabanta ba, kuma ba shi ne zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ba, akwai alamu da ke nuna cewa ɓangarori daban-daban musamman ma daga kudancin Najeriya za su ci gaba da gabatar da buƙatar ganin an yi gyara a tsarin ƙasar. Babangida Primary Amurka daga Lagos.
To a gaishe ka Babangida, san da aiki. To kamar da nace masu sauraron mu akan wannan batuna batun fasalta Najeriya din ne muke son mu jira ayoyin ku, ya kuke gani game da wannan kire-kire na cewa sai a sake mata fasali, kuma in ma canja fasalin za a yi ya kuke son ya kasance ne? To sai ku kimtsa ku kira mu akan layin mu na waya, wato mai lamba alamar tarawa 1-202-205-2655. Amma kafin ku fara kiran, bari mu kimtsa.
Mubiya ta Kano mu shige Naija, sun dau mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja, hamani aboki afuwaja, daga nan muzi ya rice a fabolta, su ma can do sun yayanta, Musa a yau sun sabunta, more zumai sun sa da zumunta, ya me gwada ba shiga labaita, a waga dugu jirgi za mu shiga. Muce fadar Abijan maga, ga fufu ya banye yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a kasar sadaba wasu yan darga, kuma hau mota muce mali, sun dau yanci babu jidali, yanzu sun tashi bidar jali, ga maddi bake ta yana amali, wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ya'ya ne a fararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba
alayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kamar da kuka ji mun bude layukan mu yanzu sai kiran ku muke jira muna magana ne yau game da kiran da wasu suke na cewa sai a fasalta Najeriya domin suna ganin kamar an danne musu wasu daga cikin hukokin su yayin da wasu suke kokarin yin wannan kiran musamman a kurantin Najeriya a wasu sassa kuma ba a so a yi wani canji ga kasar to bari mu bude kofar kiraye din daga Kaduna assalamu alaikum
Ala Aliyu barka da lafiya.
Barka da yamma wani ne?
Ko kina nan Murtala ina kiran ku daga Rarra Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala barka da dare. Me zaka ce mana game da kiran nan na sake fasalin kasan nan?
To gaskiya da abin da muke gani ai mai jima shugaban kasa yadda ya nuna karshe din ne korace a majalisa suna da wakilai kuma mun yi mamaki ma har da kabilan Yarbawa kusan su ne gaba gaba. Wanda mu arewa muna ganin kusan wannan mulki cikin shekara 2016 da ake shi a tunaninmu saboda an kira su an ba su dama da yawa da sauransu bai ma kamata a fara jin wannan abu a bakin su ba to mu dauka a ce ta kama sake fasalin kasan to an kira sake fasalin kasan muna ba da shawara ce kowanne jahohi na farko a musu yan sandan jaha ba musu yan sandan jaha sannan kuma a kowanne jaha ita za ta alƙaci a gajiyar ma'adanan jahar ta
To mun gode Malam Murtala bari mu tsaya nan Kaduna mu ci gaba da daukar ra'ayi assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah bai barka da aiki barka da dare
Alhaji Musa ne
Eh Alhaji Musa garo ne mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Mu ji Malam Alhaji Musa me zaka ce game da wannan kiraye din
To alhamdulillah gaskiya wannan kiraye gaskiya ba zan yi mamaki ba saboda kaga ba Ali Musa ba san kuta idan muka dauki irin wannan abubuwan da ke faruwa kaman bangaren Yarawa ba da mun suna shiga cikin irin wannan al'amari gaskiya sai abin ya bani kunya saboda idan muka dauki wannan mulkin Kaduna fa duk abin da ka sani har ka wutar lantarkin nan bangaren Yarawa na su aka sayanwa amma kuma har yanzu yana ci gaba da wannan harkoki duk abin da ka sani fa su ne suke yi kuma da ƙarshe ina fatan za ku taya ni mun da farin ciki na samun tiyamata da ne na haihuwa jiya Allah ya saka muku da alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode
to Allah ya raya wannan yar sabuwa da ta zo mun gode ƙwarai wa Alhaji Musa to bari mu je Nasarawa assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
To mu ci gaba wane ne yake magana?
Malam Sande daga Garman Hukumar Nasarawa Local Government.
To barka da dare. Me naka ra'ayi game da wannan batun kiran ai sake fasalin Najeriya nan?
Gaskiya sakamakon wannan kiran a karin fasalin Najeriya nan gaskiya wannan abin bai mana daɗi ba.
Dan me yasa?
Malami ya muke zaman lafiya a yanzu fa Najeriya din ka duba ga yadda muke hafa muna haɗin baya aka ƙara ya ko balantana a ce an sake fasalin ƙasar nan.
Amma kai me ka fahimta ma daga a sake fasalin ƙasa ɗin nan da ake ta kiran ayi?
Wai to ai shi ma shi nake mu yanzu mu talakawan ƙasar nan ma shi muke nufi ma menene ma manufan a sake fasalin ƙasar nan yake?
To muna fatar ci gaba da kawo muku bayanai daga masana da ƙwararru kan wannan abu mun gode ƙwarai bari mu je Kano assalamu alaikum
wa alaikum salam
to dawo muke magana ne
mai magana Alhaji Sani dan kaka mai fanta ɗaya daga cikin jami'an kungiyar zaɓen kanan Najeriya baki ɗaya
Alhaji Sani na fatar kawo ne lafiya kai ka fahimci abin da ake nufi da batun a fasalta Najeriya nan kuma
na fahimta wannan wani abu ne wanda Islam kusan ma dole ne a yi hakan dalili kuwa ai mu mun sake ne an kware mu ana kware mu ko ba ma surutu ya kamata a ce na kafa ba da misali a kan yadda mu muke ba da damar mu kamar misali sabon garin Kano sabon garin duka yi da ke Najeriya an ba ta la'ayi da sunanta da komai da gidaje da komai amma duk da haka ba za ka je ƙasar su ba za ka ko mai unguwa babu ba layi duk wani sana'ar da aka ce alfahari a Najeriya sai dai da shinkayi ko sai da albasa ko yankan barce ko kwakwa saboda haka daɗi ne mu yawa saboda haka mun gode ga mata mu nuna cewa ba masu a raba ba a mun yi da mu ma a fallan
amma ba zancen raba Alhaji Sani domin shugaba Buhari ya ce samsan maganar raba babu ta amma shi ya sa wasu
amma bai kamata mu mun shi ku kwanta da suddi ba su suna yi.
To me kake so kaga an yi?
Saboda kuma ba ga mata matasan ma rika shiri.
To mun gode Alhaji Sani bari mu je jihar Niger. Assalamu alaikum. Wake magana daga ina kake?
Daga jihar Niger ne.
Wake magana? Layin naka baya da kyau kwarai da gaskiya amma ci gaba mu gani ko abin zai dan yi kyau. Me kake so ka ce game da wannan batun?
Akan da kuke mu gidi san ba na kuma da radio na.
To me kake so ka ce kan batun kiran a fasar ta kasar nan ne kam?
To gaskiya wannan lamari ne ta kamata a kwantar da su ban kasa da sagal lafiya ba su ji ba. Ni kira da shi ne akan ayan kasa in ana irin wannan zance na kada gaban kasa
hankali. To mun gode kware to bari mu je Yobe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa yake magana daga ina kake magana a Yobe?
Sani Dala ne yake magana daga Gaidan jihar Yobe.
To barka da yamma. Me ra'ayinka game da kiran nan na a yi wa Najeriya wani sabon fasali?
Ra'ayina na sabon fasali an riga an yi fasalta. Kawai mutane suna kyaki fadi ne suna fadar ra'ayinsu ne na cimma burin. Abin da ya sa na ce haka? Ai lokaci da yawa ya wuce da ba a yi haka ba. Yau mun samu wadda zai gyara Najeriya shi ne za su yi haka?
To, wato kana ganin kamar guri suka samu kenan ko?
Guri suka samu.
To, maya da Ladaji Sani da wannan wayar taka ina ji muka karkare irin lokacin da muke da shi na ɗauka wayoyi a yau sai gobe da Allah kai mu zo mu ci gaba. To ma da mu na lasariya ce a Washington DC karfe 4 saura karfe 5 kai saura minti 8 na lasariya din yanzu kuma bari in gayyato muku Murtala Farukun Sayina ya ba ku a takaice.
Kashi 15 sun bayyana da za su fafata wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan wasan cikin gida da za a gudanar baɗi a ƙasar Kenya. Bayan fafata wasannin neman gurbi na gasar, ƙasa ta ƙarshe da ta sami tikitin gasar ita ce Guinea, wacce ta lallasa a Senegal da ci 5 da nema a jiya Laraba, ta kuma ciki adadin ƙasashen 15 da mai masaukin baƙi wato Kenya da za su fafata a gasar. Sauran ƙasashen da suka sami tsallakewa su ne Libya, Morocco, Uganda, Ivory Coast, Mauritania, Sudan da Zambia da Equatorial Guinea da Congo da Kamaru da Angola da Namibia da Burkina Faso da Nigeria. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta kafa wani kwamitin roƙon ƙwarya da zai shugabanci hukumar kwallon kafar ƙasar Kamaru. Hukumar ta FIFA ta ce ta ɗauki matakin ne bayan da duk wani yunkurin da ta yi na sasanta al'amura da tankiya tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin wasannin kwallon kafa a ƙasar sun tashi a tutar babu. An ɗorawa kwamitin alhakin tafiyar da lamuran hukumar na yau da kullum da shata sabon tsari da kuma shirya zaɓen sababbin shugabanni na dindindin ya zuwa ƙarshen watan Fabrairun shekara mai zuwa. Tuni da kotun musamman ta sha'anin wasanni ta tabbatar tare da amincewa da matakin. A yau ne aka tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League. Kamar kullum kungiyoyi 32 ne za su fafata a matakin a rukunoni 8 inda a karon farko a tarihi kungiyoyi 5 suka fito daga Ingila. A tsarin jadawalin rukunin A yana da kungiyoyin Benfica da Manchester United da Basel da kuma CSK Moscow. Rukunin B ya kunshi Bayern Munich da PSG da Anderlecht da kuma Celtic inda zakarun Ingila wato Chelsea ta fada a rukunin C tare da Atletico Madrid da Roma da kuma Karabakh. Rukunin D yana da Juventus da Barcelona da Olympiacos da Sporting. Sai rukunin E mai Spartak Moscow da Sevilla da Liverpool da kuma Maribor, yayin da rukunin F yake da Shakhtar da Manchester City da Napoli da kuma Feyenoord. A rukunin G akwai Monaco da Porto da Besiktas da RB Leipzig, yayin da rukunin ƙarshe wato rukunin H ya kunshi zakarun gasar Real Madrid da Borussia Dortmund da Tottenham da kuma APOEL. A halin da ake ciki kuma dan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo shine ya lashe lambar gwarzon dan kwallon Turai na shekara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Shirin gargadin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takeice shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyin sa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki dake addabar kudu maso gabashin kasar Habasha na dada tsanani ta yadda ma tuni iyalai da dama a kasar Somalia da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci kasar Kenya ma na fama kudu shi kenan su bai kai wancan tsanani ba amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan Maris zuwa watan Mayu ya jefa jama'a kasar cikin karancin ruwan sama da kuma kadan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin karancin abinci mai gina jiki a nan gaba kadan A shekarar 2011, yankin kasashen kuriya Afirka sun sha wahalar mummunan fari, daya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi. Bayan wasu shekaru, sun ci gaba da fama da ƙarancin ruwan sama, wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar warewa ba, ya allata wajen kiwo ko noma. Haka kuma, tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016 da kuma tsananin zafi na El Nino da aka samu, a sakamakon haka, yawancin yankunan da ke kuriyar nahiyar Afirka masu samun ƙarancin ruwan sama sun sake samun ƙarancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka. A yau jama'ar kasar Habasha miliyan 7.8 na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki kamar yadda 'yan kasar Kenya miliyan 2.6 ke fama. Dalilin kenan da yasa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin kasar Habasha da kasar Kenya. Ta dalilin haka, Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci. Kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake bukata kamar kayan gina jiki domin jinyar yara ƙanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki, da ruwan sha mai tsafta, da kuma isassun ɗakunan shan magani. A kasar Habasha, wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan 3 tallafin abinci. A ci gaba da taimakawa 'yan kasar Kenya da fari ya shafa, Amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke kasar Kenya wanda fari ya raba da kasashensu. Ba yunwa ba ce, amma lamarin na dab da zama yunwa a cewar Matt Neame, mukaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID. Shi yasa muke so mu dauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To ma da yanzu sai shirinmu na ƙarshe labarin mu a takaice gaba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a yau alamis yayin da yake ziyara a ƙasar Ukraine cewa Russia tana ƙoƙarin sake zayyana iyakar ƙasashen duniya a Latilas, kuma hakan ne yasa takunkumi da Amurka ta ɗora mata zai ci gaba da zama har sai Russia ta canja halolinta. Mattis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban Ukraine Petro Poroshenko a wata ganawa da suka yi a Kyiv. Shugaban na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya jaddada gudunmuwar Amurka ga Ukraine, kuma ya ce Washington ba za ta lamunta da mamaya da Russia ta yi wa yankin Crimea ba a shekarar 2014. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin Trump tana duban yiwuwar jibge manyan makamai a ƙasar Ukraine. Pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban Amurka Donald Trump a kan yankin Asiya ta Kudu, inda ta musanta zargin cewa wato tana taimakawa 'yan ƙungiyar Taliban suna kai munanan hare-hare akan sojojin Amurka a Afghanistan.
To a gaishe ka Baba, da yarda Allah mun samu mun sauke wannan shiri na yau, ko da da ƙyar ne dai mun dai kawo mun kuma ji daɗi da kuma kuka kasance tare da mu har muka yi shi muka gama. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Muryar Amurka. Yanzu kam nan zaman ku ban kwana a madadin shi Baba da wadda ta bada umarni Saida da kuma injina ɗinmu Cedric, ni ne Ali Mustapha Sokoto. Nake fatar mun bar ku lami lafiya, sai kuma gobe da safe lokacin da muke fatar bullo muku da karfi 6 na safe. Assalamu alaikum.